Ici votre commandant de bord qui reprend bien sûr son avion.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku a wannan shiri na daren yau Juma'a ta babbar rana. 17 ga watan Mayu shekarar 2024. Cikin shirin za mu ji cewa wani sabon rahoto ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da sanya takunkumin hana shigar da makamai ƙasar Sudan. Sai kuma shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamarin tsaro da Hassan Mai na kaina zai gabatar mana. Amma fa sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yayin da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗi game da fari da ke kunno kai a Sudan. Ofishin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shugaban hukumar Volker Turk ya gana ta wayar tarho a lokuta daban-daban da janar-janar ɗin Sudan biyu masu gaba da juna a cikin makon nan. Mai magana da yawun shugaban Ravina Shamdasani ya shaida wa 'yan jarida a birnin Geneva a Juma'an nan cewa shugaban na hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ja kunnen kwamandojin biyu kan cewa kar su ji da wai faɗa a El Fasha, inda mazauna yankin su fiye da miliyan 1.8 da mutanen da faɗan ya rabo da gidajensu suka yi wa dandazo na fuskantar fari da zai yi mummunan tasiri akan farar hula ya kuma ƙara haddasa rikici tsakanin ƙabilu da ƙazamar matsalar jinƙai. Tun bayan su ma gumurzun neman kame iko akan El Fasha, wuri na ƙarshe da dakarun Sudan ke riƙe da shi a yankin yammacin Darfur, kwatsam sai rikici ya sake ɓallewa a makon jiya. Abinda Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla farar hula su 58 da raunata wasu su 213. A yau Juma'a karon farko, manyan motoci ɗauke da kayayyaki da ake tsananin buƙata a zirin Gaza suka rika shiga yankin ta sabuwar gadar da Amurka ta gina a karon farko da ta kaucewa ƙawanyar da aka yi da hana bi ta kan iyaka da Isra'ila ta yi da tsananin ba ta kashi da ake yi da ya haifar da cikas ga shigar da abinci da samun ababen buƙatu su isa ga mutane a yankin. Shigar da kayan shine aiki na farko da jami'an sojin Amurka suka kiyasta akalla manyan motoci 150 na iya shiga zirin na Gaza da kaya a kowace rana, yayin da Isra'ila ke ci gaba da dramma birnin Rafa da ke kudanci, inda yakin da ake yi da Hamas na tsawon watanni 7 ke ƙara ƙamari. To sai dai ƙungiyar bayar da agajin ta Amurka ta yi gargaɗin cewa ba ɗauki hanyar da aka samar ɗin a matsayin makwafin hanyar shigar da kayayyaki ta ƙasa ba da za ta shigar da dukkan abinci da ruwan sha da man fetu da ake buƙata a Gaza. Kafin su mayakin dai motoci makare da kayayyaki sama da 500 ne ke shiga Gaza a kowace rana. A ranar Alhamis ne jami'an Amurka da na Nijar suka kammala tattaunawa mafi girma kan tsara yadda za a janye dakarun Amurkan daga ƙasar. A ranakun Laraba da Alhamis ne mataimakin sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar tsaron Amurka da Lieutenant General Dagwin Anderson suka haɗu a birnin Yamai da jami'an gwamnatin Nijar da aka sani da CNSP. Wani jami'an Amurka da bai yarda a bayyana sunansa ba ya zanta da muryar Amurka a gabanin fitar da sanarwar gwamnati cewa shugabannin Amurka da na Nijar sun amince da tsarin ficewar dakarun daga ƙasar a tsari na bi da bi da zarar an kintsa nan da 'yan watanni masu zuwa bayan kasancewarsa a ƙasar tun sama da shekaru 10. Jami'in ya ƙara da cewa mahalarta zaman tattaunawar da aka yi sun tabbatar da samar da kariya ga jami'an Amurka da tantancewar diflomasiyya ga jiragen da za su yi jigilar janye dakarun. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai sun faɗa a yau Juma'a cewa a daren jiya Ukraine ta kaddamar da wani jerin harin jirage marasa matuƙi akan Rasha a yankin Crimea da rashin taƙwace da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da ya haɗa da wani ƙaramin yaro da cinna wuta akan wata matatar mai. Harin dai shine hari na sama mafi girma da Ukraine din ta kai a cikin makonni a daidai lokacin da dakarun Russia ke karar nafsawa fagen daga inda suka yi kamun kasa mafi girma cikin watanni 18 yayin da Kyiv ke fama da karancin ma'aikata da na kayan aiki. Sojojin Russia sun ce ko dai sun lalata ko kuma sun kame sama da jirage marasa matuki na sama da na ruwa mallakar Ukraine guda 100 a yankin kudancin kasar da yankin da Russia ta kwace na Crimea da Bahar Aswad a cikin dare. A makon nan ne kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon ta kai hari kan wani mazaunin soja arewacin Isra'ila da jirgi mara matuki da ya cinna makamai masu linzami guda 2. Hezbollah ta riga harba makamai masu linzami akai-akai a sassan iyakar Lebanon da Isra'ila tun sama da watanni 7 da suka wuce. To amma da alama harin na ranar Alhamis din nan shine hari na sama na farko da ta yi nasarar kaddamarwa a tsakanin sararin samaniyar Isra'ila. A yan makonnin baya-bayan nan kungiyar ta Hezbollah ta kara kaimi wajen kai hare-harenta akan Isra'ila musamman tun bayan da Isra'ila ta riga nausawa cikin birnin Rafah da ke kudancin zirin Gaza. Kungiyar ta riga nausawa cikin Isra'ila ta yin amfani da sabbi kuma manyan makamai.
Hawa Sharif kenan ta kanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya buƙaci Majalisar Dinkin Duniya da Tarayyar Afirka da sanya takunkumin hana shigo da makamai ƙasar Sudan a daidai lokacin da ake ci gaba da fama da tashin hankali na ƙabilanci a yankin Darfur. Harry Wilkins ya zanta da marubucin rahoton wanda ya ce daukin kasashen duniya da suka kai bai takakara ya kariya ba.
Rahoton na ranar 9 ga watan Mayu da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya yi cikakken bayani kan abinda ta ce kisan kare dangi da dakarun kungiyar sa-kai ta RSF take yi tare da kungiyoyin mayakan da take kawance da su a yankin Darfur na kasar Sudan. Rahoton ya ce kungiyar ta RSF wata kungiyar sa-kai ta kabilar Larabawa ta kaiwa al'ummar Masalit da ba Larabawa bane hare-hare tare da kashe dubban mutane ko da yake rahoton bai fayyace adadin su ba. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 8.8 ne suka tsere daga muhallansu a Sudan tun bayan barkewar fadan a watan Afrilun bara. Rahoton ya kira ga Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar tarayyar Afirka da su aiwatar da takunkumin hana shigar da makamai a Sudan domin hana yaduwar tashin hankalin. Muhammad Usman babban marubuci ne na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch.
There are many lessons learned that the international regional community seems not to grasp or move forward into action to prevent further atrocities.
Yace akwai darussa da dama da aka koya cewa da alama kasashen duniya da na shiya-shiya ba su hankalta ba wajen hana aiwatar da irin wannan ta'aza. Mun yi tata da jijiyar waya har ma kamar yadda na ambata tun daga shekara ta 2020 har zuwa yanzu akan hare-haren da ake kaiwa fararen hula kuma ba mu ga kasashen duniya sun dauki matakin da ya dace ba. Usman ya ce Majalisar Dinkin Duniya da Tarayyar Afirka ba su dauki wani mataki akan rahoton ba.
But so far we haven't seen any movement or response from these entities to us.
Yake zuwa yanzu ba mu ga wani motsi ko martani daga waɗannan kungiyoyin akan shawarwarin da muka bayar ba. Kungiyar Tarayyar Afirka bata amsa buƙatar muryar Amurka na yin wata tattaunawa ba. Haka ma ofishin wakilin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya a Sudan bai amsa buƙatar ba. A cikin watan Afrilu, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce mai yiwuwa an aikata laifukan cin zarafin bil'adama a Darfur kuma tun daga lokacin ya nuna matukar damuwarsa game da fadan da ake fama da shi a yankin. Usman kuwa ya nuna bacin ransa.
I think we need to have a conversation around the moral and political responsibility at the same time.
Ina ganin akwai buƙatar mu tattauna game da muhimmancin yin abin da ya dace da siyasa a lokaci guda. Saboda ba za ku iya fitowa ku ce muna tare da al'ummar Sudan ba amma za mu ci gaba da nuna musu goyon baya ba. Amma ta fuskar aiki lokacin da mutane ke buƙatar mu ba za mu ci gaba da hakan ba. Usman ya ce dole ne kasashen duniya su haɗa kai su yi aiki tare domin kawo ƙarshen rikicin. gurfanar da waɗanda ke da hannu a kai baya ga aiwatar da takunkumi.
I think bringing Darfur and the situation in Sudan to the focus on the agenda.
Mai da hankali kan yankin Darfur da Sudan. Yin cuɗanya da masu ruwa da tsaki a Sudan ba wai kawai ɗan siyasa ko manyan sojoji ba. Tattaunawa da ƙungiyoyin fararen hula tare da tattaunawa da al'ummomin 'yan gudun hijira. Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka aika zuwa Darfur bayan kisan ƙare dangi a shekara ta 2023 sun bar yankin a shekara ta 2021. Lamarin da ya sa aka sake sabunta hare-haren da ake kaiwa misalin da wasu ƙabilun baƙar fata. Manazarta sun ce yakin basasar da aka fara a Sudan tun a bara ya ƙara dagula al'amura tare da taɓarɓarewar doka da oda.
A gai da Murtala Faruk Sanyin na da karanta wannan rahoton. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Okay.
Thomas Suraro shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Za kuma izuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe domin Hassan mai na kaina ya kabatar muku da shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau zamu duba yadda kalubalen tsaro ya biya adabin Najeriya da kuma irin hoppasan da gwamnatin Najeriya ke yi domin shawo kan waɗannan kalubale. Da kuma duba yadda wasu ƴan bindiga su yi su a jihar Katsina suka bahamata iska. Inda ta kai ga an yi kare jini buri jini. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. Duba da yadda kalubalen tsaro ya dabaibaye Najeriya baki daya. Gwamnatin Najeriya ta ce tana yin hoppasa domin shawo kan wannan matsala. Malam Nuhu Ribado shine mai bayar shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro ga kuma karin bayanin da ya mana.
Kan magana harkan zaman lafiya a Najeriya, musamman abubuwan da yake ta faru a nan arewa. An jima ana cikin an samu rayuwa na wahala a arewa tun lokacin da aka fara Boko Haram. Yanzu ya fi shekara 15. Daga baya around wajen 2016 sai masifan banditry da kidnapping kuma ya zo ya kara. Ya ja mana wahala cikin rayuwarmu na zaman lafiya na ka suwanci kashe-kashe da waye-waye. Muna aiki tare duka, gwamnoni suna aiki, federal government na aiki. Akwai abubuwa da yawa wanda ya faru tun wata 8 ko zuwa 9 da wannan gwamnatin da ake yanzu suka zo daga June ko July da gwamnatin nan ta zo. Ba magana da yawa bane, amma zan faɗa muku kan cewa an yi aiki da yawa ba a magana. Wani lokaci magana yana sa abubuwa ya zama da wahala samu sauki, amma alhamdulillah ayyukan da aka yi yanzu a arewa kusan za a ce duk wanda yake victim ko wanda aka kama don kidnapping duk an sake su. Bara ba a ce ba kuma za a daina ko an daina completely su kidnapping, amma duk kaman yaran makaranta organized kaman villages da ake kama ko kauyuka yanzu daya ba wanda za a ce yana cikin hatsari. Wanda aka kama yawanci za a ga bare kai ma sati biyu Allah Ubangiji da iko sa da taimako ana fitar da su. Ba a ba kowa kudi don a ce an cire mutum. Wuraren nan dukan da kuke a cikin Sokoto nan a Zamfara Kaduna waye duka an samu wannan abubuwan ne alhamdulillah.
Nuhu Ribado yayi bayanin cewa akwai bambanci tsakanin ta'addanci wato ƴan ta'adda da kuma aika irin ƴan bindiga dadi.
Akwai bambancin terrorism ta'addanci ko da kamar banditry and kidnapping. Terrorists kamar wanda suke akida ko kuma na wajen fahimtar su zo su tada zaune da su hana rayuwa yadda aka san. Waɗanda suka yi kamar attacking kamar ko prisons, attacking trains namu, attacking churches, attacking guards battalion, alhamdulillah tun da gwamnatin nan ta zo daya bai faruwa. An yi aiki a duba a gani tun da wannan gwamnati ta zo. Akwai da kusan ka ce baka isa ba ka taka daga Abuja ka je Kaduna a kwanciyar hankali. Yanzu tsakani da Allah muna godewa Allah. Ko da dare zaka je Kaduna, zaka je Kano, zaka zo Busau, zaka zo wurare da yawa wanda da babu. Wannan duka ayyuka akai, amma yawanci kamar yadda na faɗa muku idan ana aiki ba dole sai an fita ana ta magana ba, kuma ba wai an kare wannan ba. Babu mun kai wani lokaci wuri yanzu Ubangiji Allah Ubangiji ya taimake mu mu samu zaman lafiya.
Alam Nuhu Ribado mai bawa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Wani rikicin cikin gida ya barke tsakanin ƴan ta'adda suya su a karamar kumar Safana ta jihar Katsina, wanda ya sanadiyar mutuwar kasuwar kuma ɗan ta'addan nan mai suna Usman Moɗi Moɗi da ya addabi yankunan Safana, Batsari, Ɗan Musa, Dutsinma da sauran sassan jihar Katsina. Lamarin da ya faru ne tsakanin bangarorin ƴan bindigar da ba sa ga maciji da juna. Wata majiya ta shaida mana cewar Usman Modi da wasu manyan komandojinsa guda biyar sun bakunci lahira bayan wannan artabu. Wannan wani gano ne ba jiyo ba, wanda ba su mu ambaci sunansa saboda matakai irin na tsaro ke mana karin bayani.
Hakika jiya ranar talata 14 ga watan Mayu watan darkinan 2024 a kimanin kusan arihe 12 arihe 1 karfe sun samu labarin an baba ta tsakanin Kebos Motu wanda ya addabi yankin karamar hukumar Bakari Safana Kurki da Dan Fara. Hakika cikin fafata nan mun samu labarin akwai mankare a gunki wanda ke Umbadau da kuma dogo gyaɗi wanda suka yi harin gama da Usman Modibodi. Da cikin wannan fafata da akai hakika Usman Modibodi ya rasa ran, akwai kuma wani da ake kira dogo gyaɗi shi ma ya rasa ran, ya rasa ran. Akwai waɗanda suke harin gama tsohari ana ce miki Abdulkarim fata-fata to shi ne suke harin gama da shi man kare din na gunki da dogo da cikin sa da sarayo.
To da ana maganar cewar Usman Modi-Modi ya yi barazanar hana mutane yin noma a wannan shekara a wannan yankin naku na Zakka, inda har ya ga ya sassace waɗanda suka je su sabi a gonakinsu. Shin menene gaskiyar wannan magana?
Ba wai ayya bane gaskiya ne, saboda a zahiri ne akwai makwana a kuma dan uwana akwai yaron da iyalan da sun zo sun kawo mana hali lokacin muna tare guda huta tiji kenan. Hani ma a gare mu ana ce maki ikra Aliyu a cikin nan cikin gona ya mai hali ya sannan akwai wanda ake cewa Umar Isa ana kiran shi da ima a cikin gona suka dauke, sannan kuma akwai wani da ake cewa ya hayya manya yanzu kudin da ake na hannun, sannan kuma akwai wani tsoho da ake cewa a dace suna iya ma aka kai kudi aka sako. Ba da ban haka akwai yara guda biyu dan dan Umar Musa da ake cewa Umar da kuma wani dan dan Buraka yanzu dan uwan Buraka yanzu maganar da ake hakika yana hannun yaran Usman Fatako yaran ba guda biyu dan ɗayan dan kimanin shekara 3 ɗayan kuma zai kai kamar kimanin shekara 10.
Kai da yake kana wannan yanki a halin yanzu, ta wace fuska kake kallon wannan rigima cikin gida tsakanin yan bindiga daɗin?
Hakika batun zaman lahiya nan yankin gaskiya muna cikin wani hali na amaman mu da suke yi. Wallahi da mun je gona sai dai mu ji sun dahe, babu wani abu da suke kuma yi sai kuɗin fansa, wanda in an dawo da mutum sati ɗaya kamar ya shekara babu abu amma wasalin rayuwa.
To yanzu wannan arangamar da ake tsakanin yan bindigan nan, shin kana ganin za a iya samun kwanciyar hankali a wannan yanki kuwa? To yayi batun noma ganin an kashe Usman Modi-Modi wanda a baya ya yi barazanar hana ku yin noma a wannan shekara?
Kasan Allah subhanahu wataala ba ta ba al'amari yadda ake ganin gwamnati tana iya kokarinta kuma al'umma suna iya kokarinta, shi Allah yana da rundunoni kala-kala. Idan al'amuran nan gwamnati na kokarinta jama'a ba kokarinta, sai Allah ka wata runduna ta ga kajunan su ta daga kasa kansu da kansu. Yanzu wannan matsalar da ke tsakanin su Allah kaɗai san inda za ta tsaya, wanda mu yanzu yankin nan babban jin daɗi yanzu adam matakan tsaro da aka tsaro a garin Zakka da kewaye gaskiya muna jin daɗi kuma muna godiya ga mai girma gwamna. Yanzu haka maganar da ake rundunonin da aka tsara tun gurbin shekarun jiya, wallahi kai ka ce yakin tekun fashi.
Wani ganau ke mana ƙarin bayani dangane da artabin yan bindiga a jihar Katsina. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aikina Nasiru Adamu El-Hikaya, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina Kaina, kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Dan kajamau da dan to kaujewa, ai jama'u jama'i tutarwa, kai a dille dai a lafiya dai a kace godan ganewa, ai jama'u kyautawa
kada mafuta mai cutarwa
shi wanda ke kisa babu magani ko kaja maganin sai dacewa sunan shi kanje moko ko ti da dukar kuwa jiki ya kakaryawa
kada mafuta mai cutarwa
hanyar kamuwa kiwon jama'a ku turare ni su zan farjawa
kada mafuta mai cutarwa
wanda jiki shi ke zan karin jini kafin azan azan to aunawa
kada mafuta mai cutarwa
ko da tiyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a nemowa
kada mafuta mai cutarwa
amfanin bincike shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa
kada mafuta mai cutarwa
ina wani zan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa
kada mafuta mai cutarwa
idan ka gamawa wani aiki ka fi wani ka zanto konawa
kada mafuta mai cutarwa
ka sanya yan buka bakin azgar domin cuta ta zanto kaucewa
kada mafuta mai cutarwa
koko abincin firis mana nan wanke askar da shi don gyarawa
kada mafuta mai cutarwa
in ka yi haka kaya ke kan jama'a don karabi shi zai takawa
kada mafuta mai cutarwa
da in ka yanke mai cutar da jini da kayi wa wani zai kamawa
kada mafuta mai cutarwa
aka kai ma mai yankan fara ce kai ma ka kona askar yankewa
kada mafuta mai cutarwa
in ka yi haka kaya ke kan jama'a don karabi shi zai takawa
kada mafuta mai cutarwa
to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice
a yayin da hukumomin majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗi game da fari da ke kunno kai a Sudan ofishin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce shugaban hukumar Volker Turk ya gana ta wayar tarho a lokuta daban-daban da janar-janar ɗin Sudan biyu masu gaba da juna a cikin makon nan Mai magana da yawun shugaban Ravina Shamdasani ya shaida wa 'yan jarida a birnin Geneva a juma'an nan cewa shugaban na hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ja kunnen kwamandojin biyu kan cewa kar su ji da wai faɗa a El Fasha inda mazauna yankin su fiye da miliyan 1,800 da mutanen da faɗan ya rabo da gidajensu suka yi wa dandazo na fuskantar fari da zai yi mummunan tasiri akan farar hula. A yau Juma'a karon farko manyan motoci dauke da kayayyaki da ake tsananin bukata a zirin Gaza suka rika shiga yankin ta sabuwar gadar da Amurka ta gina a karon farko da ta kaucewa kawanyar da aka yi da Hanabi ta kan iyaka da Isra'ila ta yi da tsananin ba ta kashi da ake yi da ya haifar da cikas ga shigar da abinci da samun ababen bukatu su isa ga mutane a yankin. Shigar da kayan shine aiki na farko da jami'an sojin Amurka suka kiyasta akalla manyan motoci 150 na iya shiga zirin na Gaza da kaya a kowace rana yayin da Isra'ila ke ci gaba da dramma birnin Rafah da ke kudanci inda yakin da ake yi da Hamas na tsawon watanni 7 ke kara kamari. A ranar Alhamis ne jami'an Amurka da na Nijar suka kammala tattaunawa mafi girma kan tsarin yadda za a janye dakarun Amurkan daga kasar. A ranakun Laraba da Alhamis ne mataimakin sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar tsaron Amurka da Lieutenant General Darwin Anderson suka haɗu a birnin Yamai da jami'an gwamnatin Nijar da aka sani da CNSP. Wani jami'an Amurka da bai yarda a bayyana sunansa ba ya zanta da muryar Amurka gabanin fitar da sanarwar gwamnati cewa shugabannin Amurka da na Nijar sun amince da tsarin ficewar dakarun daga kasar a tsari na bi-da-bi da zarar an kintsa nan da 'yan watanni masu zuwa bayan kasancewarsa a kasar tun sama da shekaru 10. Jami'ai sun faɗa a yau Juma'a cewa a daren jiya Ukraine ta kaddamar da wani jerin harin jirage marasa matuki akan Rasha. A yankin Crimea da rashin tabbaci da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da ya hada da wani karamin yaro da cinna wuta akan wata matatar mai. Harin dai shine hari na sama mafi girma da Ukraine din ta kai a cikin makonni a daidai lokacin da dakarun rashin ke kara nafsawa fagen daga inda suka yi kamun kasa mafi girma cikin watanni 18 yayin da Kyiv ke fama da karancin ma'aikata da na kayan aiki.
To masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai aka sance da mu da karfe shirin na safe gobe Asabar inda zamu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin a bari ya huce yanzu kan a madadin Hawwa Sharif da ta yana kawo shirye-shiryen mu na yau sai malama Julie Leather Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau malama Saida Hamdun ni Sarfil Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa mu kwana lafiya Assalamu alaikum.